Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safina ta sada so dan zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon na samu tattaunawa da wani matashin malami kuma liftan dabbobi dake koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. To assalamu alaikum da wa nake magana?
Ina magana da Dr. Marzuk Abubakar. Ni malami ne kuma likitan dabbobi da ke aiki a sanayyar likitancin dabbobi a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria.
Da kai tambayoyin da muke da su dakta akan dabbobi saboda yadda ake kiwon dabbobi yanzu zaka ga yanzu kiwon kaji da kifi yayi yawa wanda matsayin yawanci zaka ga wasu ma a gida suke kiwon kaji. To da kamar zuwa kiwon kaji da ake a gida a ganin kai yana da wata fa'ida saboda kamar yadda suke kashi haka kuma kashin suna da wari yana da wata fa'ida?
Fa'idar ba ta wuce sauki ga shi manomin da idan suna kusa da shi ba zai ci wahala wajen kula da shi ba, sannan kuma za a iya haɗa abubuwa da dama tare da kiwon nasu. Ita kuma illar ta danganci harka ta lafiya musamman idan ba a kari wajen ana killace shi da sauransu. Asali ma dai gaskiya ita dabba, kiwon dabba musamman dabbar abinci yawanci akan hana, akwai kuma yawanci lokaci ma da ake shi tsakanin gona da kuma inda mutane ke zaune. Amma dai ga shi nan dai a ƙasar nan za ki ga mutane suke ajiye dabbobin a tare da shi. Idan har duk wanda sai an ajiye a cikin gida, to akwai kuma matakai na kiwon lafiya da dole sai an tabbatar da su. Ne ba hakan aka su ba. Abin da aka fito din shine kada a ajiye su inda mutanen suke zaune. Amma idan har sai an yi kamar da na faɗa, akwai matakai na kiwon lafiya da za a tabbatar domin kada su kajin da kuma kashin su da illatar da jama'a.
To kaman yadda ake kiwon kaji yanzu zaka ga masu kiwon kajin yawanci kawai suna yi ne kai tsaye ba zuwa suke suna binciken likitoci ba ko ba sanin yadda za su yi ma kiwon ya kamata su yi shi ba a zamanance. A zamanance ya kamata su yi kiwon
domin dai dai lika guda biyu ko yaushe shi yin kiwo a zamanin nan sai zai kawo matsala saboda yin lika. Na ɗaya dai ribar kanta da za ka samu idan har ba ka fi dabarun zamanin ba da kuma tsarurruka wanda ƙwararru suka sa ka a kai ba dole ka cimma moriyar shi kanta kiwon yadda ya dace ba. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai matsaloli da za ka yi ta samu na cututtukan dabbobin da za ka yi ta samu, sannan kuma akwai waɗanda ma za su iya shafar al'umma. Don haka a koyaushe akwai buƙatar shi mai sha'awar ya yi kiwo ko na kaji ne ko ma na menene ya tuntuɓi ƙwararru ko dai malamin gona ko kuma likitan dabbobi domin a sa shi a tsarin da ya dace a yi. Kowace dabba da kika ganta akwai tsare-tsaren da take buƙata, akwai tsarin buƙaci buƙatanta da idan har ba a samar mata su ba ba dole a samu abin da ake so ba. Su waɗannan buƙatun sun haɗa tun daga abincin da za ta ci a kowane mataki da ba take akwai kalar abincin da ya dace ta ci. Akwai gidan da za a ajiye ta a kalar ruwan da ya dace ta sha da kuma yawan da ya dace ta sha. Haka dai da sauransu. Akwai kuma tsari ma na rigakafi. Wata irin shi wanda ya ɗau abin ya yi taka haye ba tare da shawara ko kuma nazari ba. Ba dole san waɗannan abubuwa ba. Banda kuma buƙatun dabbobin shi wanda yake da sha'awar da ya ciwo akwai buƙatar shi ma ya kalli da ra'ayi ba. Za ki ga yawanci an gano cewa duk idan mutum yana yi abin da ya ɗan fi so a cikin ransa abin ya kan yi nasara. So wataƙila dai mutum ya duba ya ga a cikin dabbobin wacce ya fi so ko kuma wacce ta ammali da ita yake ba shi nishaɗi haka da sauransu. Zai ga abin ya ke yi na domin riba. Amma a koyaushe idan mutum yana yin abin da yake a ransa ko kuma abin da yake ba shi nishaɗi yawanci an fi nasara. Wataƙila idan za ki ga abin da Allah ya saka masa sani shanaye haka ma yana son kanana.
To idan muka koma maganar shi kuma kiwon kifi fa shi ma yana bukata a ce da kai malamin likitan dabbobi da ke kula da shi koko kawai mutum na iya kiwon kifi yadda ya kamata kuma shi ma da kai rigakafin da ake mishi. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Rogers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Safinatu Sada Sodengi ke cewa a huta lafiya.